This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Asuraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babal da sauran abokan aiki. Muke ka muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 11 ga watan October shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Mazauna jihar Florida da ke Amurka na nazarin barnar da mahaugwaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Milton ta haddasa wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza da babban birnin kasar Lebanon sun kashe mutane da dama a ranar Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari. Da safiyar ranar Alhamis an kai hari har sau biyu a kan wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar Liberia da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a tekun Maliya.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa wasu tubabin mayakan kungiyar Boko Haram sun sake komawa cikin daji bayan samun horo a jihar Borno.
Yan uwanmu da ma suka koma da bindigoji shida kwanan nan duk suna fuskantar tsananin rayuwa suke fuskanta shi asa suka koma da bindigo. Kamar dai mutum za ka yi aka samu gashi nan tun a can wahala a wannan tsakin.
Haka kuma za a ji cewa an gudanar taron kole kan bunƙasa harkokin noma da kiwo da bankin musulunci ya ɗauki nauyi a jihar Kano.
Kimanin mutum 700 sun amfana da wannan shiri, inda kimanin mutum 530 fito daga manoma da suka amfana da kodai taki da iri da kunan kayayyaki da mai muke nunawa.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin namu. Sannan kuma muna tafa da shirin Manuniya, wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mazauna jihar Florida da ke Amurka na nazarin barnar da mahaugwaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Milton ta haddasa wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa. Ta haifar da guguwa da dama tare da haddasa katsewar wutar lantarki yayin da ta zo gabar teku. Mahaukaciyar guguwar Milton, wacce ta kasance mai ƙarfi baya ga guguwa mai zafi, ta kawo iska da ta yi barna a tsakiya da arewacin jihar Florida a ranar Alhamis, inda ta lalata gidaje tare da hallaka akalla mutum 5, sannan ta bar mutum 3 million ba wutar lantarki kafin ta ga bisani ta wuce zuwa tekun Atlantika. Kamfanoni sun gargadi cewa katsewar wutar na iya daukar lokaci mai tsawo kafin a gyara. Shugaba Joe Biden ya yi magana game da matakin da gwamnati ta dauka a wani jawabi ta talabijin da ya yi wa kasar a ranar Alhamis.
We've already approved emergency declarations for Florida.
Mun ayyana dokar ta ɓaci a Florida. Akwai dubban jami'an tsaro na tarayya da muka tura yankin. Sannan mun tanadi abinci da yawansa ya kai miliyan 20 da litar ruwan sha miliyan 40. Shugaban ya ce za mu yi dukkan abin da za mu iya don taimaka muku murmurewa. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza da babban birnin kasar Lebanon sun kashe mutane da dama a ranar Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari. Jami'an lafiyar Falasɗina sun ce harin na Isra'ila ta sama kan wata makaranta a Gaza da ke zama mafaka ga mutane da suka rasa mahallansu ya yi sanadin kashe akalla mutum 27. Isra'ila ta ce an kai harin ne kan mayaka a wata cibiyar bayar da umarni da ke cikin makarantar. A babban birnin kasar Lebanon, wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin mai nisa daga inda nan ne kungiyar Hezbollah da ke da ƙarfi sosai a kudancin birnin Beirut da Isra'ila ta yi ta lugudan wuta cikin dare har tsawon makonni 2 da suka wuce. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 22. Yayin da 117 suka samu raunuka, amma ana sa ran za su karu yayin da masu aikin ceto suka mai da hankali kan baraguzan ginin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar ranar Alhamis an kai hari har sau biyu a kan wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar Liberia da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a tekun Maliya. Wani hari da mayakan Houthi da ke da alaka da Iran suka dauki alhakin kaiwa. Amri Kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya ya ce an kai harin kan jirgin ruwan Olympic Spirit ne kimanin tazarar kilomita 135 kudu maso yammacin tashar jiragen ruwa ta Hudaida da ke kasar Yemen. Jirgin dakon man da ke kan hanyarsa daga Jidda ta kasar Saudiya zuwa Muscat a kasar Oman an same shi ne ta gefensa. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa Kyaftin ɗin jirgin Olympic Spirit bai bayar da rahoton gobara ta tashi a cikin jirgin ba ko kuma asarar rayuka.
Ina jima kaɗan, Hafiz zai sake dawo da labarai. Kafin nan, rundunar sojin Najeriya ta nesanta kanta biyo bayan sake bijirewa da wasu tubabin mayakan Boko Haram suka yi, inda suka sake koma daji bayan samun horo na sauya tunaninsu a wani shiri da gwamnatin jihar Barna ta samar. Kamar yadda za a ji ci gaban rahoton daga wakilin Hassan Mai na kaina.
Now to the issue of some of the terrorists that have surrendered, escaping back to the bush.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke mai da martani kan batun yan ta'addan Boko Haram din nan da suka sake guduwa zuwa daji bayan kuma sun yi saranda a baya, inda suka koma wurin yan uwansu yan ta'adda don ci gaba da tafka aika-aika. Inda ke cewar ba sojoji ne ke da alhakin sake tsugunar da tubabin yan ta'addan ba, amma duk da haka ya ce yan ta'adda da suka mika wuya kuma a ce sun sulale sun sake komawa daji, to lalle wannan babbar magana ne kuma maras daɗin ji. Inda ya ce akwai buƙatar yin gangan ko irin na haɗin kai wurin an tabbatar da an ƙara inganta tsarin sake tsugunar da tubabin mayakan na Boko Haram. A wannan mako ne dai jaridar Premium Times ta rawaito cewar tsofaffin mayakan uwar kungiyar Boko Haram ta Jama'atu Ahlus Sunnah wal Da'awati wal Jihad da suka tuba suka mika wuya sun sake guduwa zuwa daji. Bayan dai da suka mika wuya ne, a cewar jaridar Premium Times din, gwamnatin jihar Borno ta horas da su kana ta hada su aikin haɗin gwiwa da sojoji da ke fafatawa da 'yan ta'adda a cikin jihar. A cikin su ne kuma adadin kimanin tubabin mayakan Boko Haram guda 13 suka sulale suka koma cikin daji a irin abin nan da 'yan magana kan ce tuban muzuru. Gwamnatin jihar Borno na da wani shiri mai suna Borno Model, shirin afuwa irin na bayan yaƙi wanda ke mai da hankali ga raba tubabin 'yan ta'addan na Boko Haram da tsatsauran ra'ayi, gyaran tarbiyya, dawo da su cikin jama'a da sake tsugunar da su, musamman ga 'yan ta'addan da ake jin basa da hadari sosai. To shin ko me yasa tubabin 'yan Boko Haram din suka sake komawa daji bayan kuma da sun yi saranda har ma suna taya sojoji yaki? Wannan wani tsohon dan Boko Haram ne ke karin bayani.
Yan uwanmu da ma suka koma da bindigoji shirya kwanan nan, duk suna fuskantar tsananin rayuwa suke fuskanta shi, yasa suka koma da bindigoji. Kamar dai mutum zakai aka samu gashi nan tuna shan wahala wannan aikin. Wannan aikin da ake fanan corruption din nan fa bisa kashi koma, wallahi kashi tara da ribi duka yan uwan namu ne suke yi. Amma ana ce sojoji ne suke da sauransu, kuma in ka gan abin da ake ba su ba wani abu bane mai muhimmanci. Wata tukun ana dauka baka 20,000 a watan ma kusan kwana 40 so za su baka naira 20,000. Mutum fada yake jeji fa shine ke sa fa ana je ana kama sa miliyan da miliyan ya kama madabbobi yazo da sauran su. Amma yace ya hakura ya tuba bari yazo da sunan za a nima masa abu da zai sana'an sa shiga cikin al'umma ya gamna ya yi sana'an sa, amma ba a bin wannan matakan.
To sai dai kuma wata sanarwa da gwamnatin jihar Borno ta fitar na cewar tana sanar sarai da yadda tubabin mayakan na Boko Haram suka sake komawa daji, kuma tana haɗin gwiwa da hukumomin tsaro don sake kamo su. Tubabin 'yan ta'addan na Boko Haram da suka sake bijirewa da ake cewar sun kai 13, amma gwamnatin jihar Borno ta ce sam wannan magana ba haka yake ba, domin mutum shida ne waɗanda suka sake komawa dajin, kamar yadda kwamishinan watsa labarai da tsaron cikin gida na jihar Borno Professor Usman Tar ke bayyanawa. Kwamishinan ya ce mayakan na Boko Haram guda 6 da suka tsere zuwa daji na daga cikin 'yan Boko Haram sama da 20,000 da suka mika wuya, kuma wannan adadi in an kwatanta da 20,000 ba wani adadi ne mai yawa ba, sannan kuma ba su gudu da makaman da gwamnati ta ba su ba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani ɗan ƙasar Afghanistan da aka tuhuma da kisa harin ta'addanci a ranar zaɓe a Amurka ya tsallake binciken hukumomi kafin a bashi izinin shiga ƙasar, kamar yadda jami'an Amurka suka shaidawa BOA. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sun kama Nasir Ahmad Tauhidi, dan shekaru 27 da haihuwa a birnin Oklahoma da ke jihar Oklahoma a ranar Litinin, bisa zarginsa da wani matashi da suka haɗa baki da wani mai shigar da mutane ƙungiyar IS, kuma suna shirin mutuwa a harbin kan mai uwa da wabi. Takardun kotu sun kuma bayyana cewa Tauhidi na fatan mayar da mafi yawan iyalansa, ciki har da matarsa da 'yarsa shekara ɗaya da haihuwa, zuwa Afghanistan don yin rayuwa bisa abin da ya bayyana a matsayin tsantsar musulunci. A wannan makon, ƙasar Pakistan ta haramta wani gangamin zanga-zanga daga tushe da ke fafutukar kare haƙƙin Pashtun, wasu tsirarin ƙabilu da ke zaune a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Gwamnatin Islamabad ta yi ƙirarin cewa ƙungiyar da aka fi sani da PTM tana yin barazana ga 'yan ƙasa da tsaro, amma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kallon matakin a matsayin wani babban yunkuri na murƙushe 'yan adawa. Haramcin, wanda aka zarta a ranar Lahadi da ta wuce a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ta Pakistan, na zuwa ne a daidai lokacin da tashe-tashen hankula ke ƙara ta'azzara gabanin shirin PTM ko majalisar dattawa a ranar Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mahalarta taron kole kan bunƙasa harkokin noma na zamani a yankin arewacin Najeriya, wanda aka kammala a Kano, sun buƙaci gwamnatocin yankin su ƙara himma wajen aiki da shawarwarin ƙwararru a fannin noma, tare da samar da kuɗaɗen da suka kamata ga ɓangaren domin kawo ƙarshen talauci da rashin aikin yi. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron Naini biyu, wadda ɓangaren ba da tallafin noma da kiwo na bankin raya ƙasashen musulunci Michel Kwata a Jidda na ƙasar Saudi Arabia ya shirya, ya ƙunshi ƙwararru a fannin noma da wakilan ƙungiyoyi da hukumomin bunƙasa aikin noma na ciki da wajen Najeriya. Shugaban ofishin Kano na shirin raya noma da kiwo na bankin musulunci Alhaji Ibrahim Gama, wanda ya yi tilawar aikace-aikacen shirin a Kano, ya ce taron na da manufar jan hankalin masu ruwa da tsaki a Najeriya, musamman a yankin arewacin Najeriya, domin kawar da talauci ta hanyar noma.
Kimanin mutum 700 sun amfana da wannan shiri, inda kimanin mutum 530 sun fito daga manoma da suka amfana da kodai taki da iri da kunan kayayyaki da mai muke nunawa a na aikin gona, kamar da motar ainihin yankan shinkafa da motoci da ɗaukan kaya da injinan casa. Wannan kimanin mutum 500 sun amfana, amma in ka haɗa baki ɗaya yanzu wa zuwa yanzu kimanin mutum 700 da suka amfana, in ka haɗa da Fulani da ake wa a Huji duk shekara, in ka haɗa da matasa 220 wanda muka ɗauka muka ba su horo, sai muka ba su kayan aiki domin su zama malaman gonar dabbobi.
Mataimakin gwamnan Kano Comrade Aminu Abdulsalam ya ce gwamnatin jihar na ɗaukar matakan ɗorewar shirin bayan bankin musulunci ya kammala wa'adinsa a Kano.
Mun yi amfani da wannan tallafi, mun yi amfani da wannan dama, mun ƙarfafa gwiwarsu. Ko a cikin jawabin da na yi a madadin mai girma gwamna, za ka ji cewa muna son ya zama muna da tsari, kuma tuni mun ba da umarni an fara wannan shirin, an fara fitar da hanyoyi da za mu tabbata cewa bayan wannan ƙungiyoyi da suke kawo tallafi sun gama sun tafi, ya za mu ci gaba mu tabbata wannan abin ya dore.
A nata ɓangaren, gwamnatin jihar Jigawa na shirye-shiryen ƙulla ƙawance da bankin musulunci a fannin raya noman rani, a cewar gwamna Umar Namadi, wanda kwamishinan noma Alhaji Muntaka Namadi wakilta.
Islamic Development Bank ba su je Jigawa ba, saboda waccan previous abin da ya faru ba su aiwatar madar shi ba, amma muna nan muna kokari mu nemi irin wannan abubuwa. Za mu kawo motoci tantan guda 300 da combiner harvesters irin wannan da ka gari, za mu kawo guda 80, za mu kawo planters da duk equipment. Muna nan kamfanin wanda kawai manomi zai je ya biya a je a yi masa aiki a gonar shi, kuma ya tura kuɗi kawai, ba sai ka je ka abu.
Farfesa Abba Gambo, mashawarcin gwamnonin Najeriya a fannin noma da kiwo, ya ce tilas ne a rungumi noma da kiwon muddin ana muradin Najeriya ta koma hayyacinta.
Ko mun so ko mun ki, idan kasa za ta ci gaba dole sai ta ciyar da mutanen da suke cikin kasa. Shine abin da turanci muke ce food security. idan kana da food security kuma za ka samu security na cikin gida. Amma idan ba security ɗin abinci, kaga kuma gida ba zai samu security ba. Kuma yanzu za mu koma za mu rubuta report, kuma za mu gaya ma sauran gwamnonin don tsakani ga Allah an ba mu rungumi harkan gona ɗin nan gadan-gadan ba, ba za mu tsira da mutuncinmu ba.
Jimlar dala miliyan 90 ne bankin Musulunci na Jidda ya keɓe domin kashewa cikin shekaru 7 a ƙarƙashin shirinsa na raya noma da kiwo a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin
manuniya.
Zamu fara binciken yadda aka yi kudin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole zamu kira su muna bayanin me aka yi dalla-dalla har kudin kujeran take haka.
Shugaban kwamitin aikin Hajji a masauki nan tarayyar Nigeria, Honorable Jafar Muhammad Shatiman Barguke, nan ke tabbatar da cewa za su bincika yadda aka yi kudin kujerar Hajji ke ta kara hauhawar da yasa ƴan ƙasa suka gigita. Su kuwa wasu gaggan jam'iyyar APC a arewacin Nigeria kwarmata-kwarmatan kwashewa arewa kafa suka yi saboda yadda abubuwa suka kazanta.
Abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen mu baki da arewa ya yi kamari, musamman maganar tsaro. Mu da ƴan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu.
Game da maganar matsalar tsadar rayuwa kuwa, masana ne ke cewa Nigeria dai ta riga ta taka tarkwanta ta.
Ba wani ne ya kara kuɗin mai ba, ba wani ne ya zo ya kara kuɗin lantarki ba, ba wani ne ya kashe darajar naira ba. Su suka yi kai ka kiro masifan ka kanka, sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
Waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya, dole ya tashi a cikin gida, da sauran wasu lissafe-lissafe, duka abinda Bahaushe ke ce musu kulle ne da runtu.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a akan saka kuma a maimaita. Shiri na 190 ciru cikin jerin shirin manuniyan da kullun zukatan masu sauraro yake so ya faranta. Me yiwa burin farantawa al'umma kuma yasa shugaban kwamitin aikin Hajji a masaukilan tarayyar Nigeria, Honorable Jafar Muhammad Shatiman Bargu, yace tunda dai hukumar Alhazai ta samu sabon shugaba, to majalisa za ta fara bita.
Insha Allah muna masa kyakkyawan zato ganin record ɗinsa da muka gani a matsayin sa professor na Islamic. Muna ganin ya hada duk abubuwan da ya kamata yi na tsoron Allah domin ya gudanar da wannan ma'aikata Alhazai. Insha Allah ba mu sa ran za a samu damuwa ba.
Honorable, akwai korafe-korafe da yawa da ake yi a gudanar da aikin Hajji a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To gaskiya a matsayin mu na wakilai na jama'a, su suka zaɓe mu kuma su muke ma aiki. To tunda shugaba ya zo, to insha Allah ina sa ran za mu fara daga nan inda wancan ya tsaya. Kuma a matsayin mu na majalisa, akwai ad hoc committee da aka kafa na binciken aikin Hajji na 2024 da aka yi. A matsayin mu kuma na committee na Hajji, mu ma muna jiran a ƙare waɗannan abubuwan. Za mu fara binciken yadda aka yi kuɗin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole za mu kira su muna bayanin me aka yi dalla-dalla har kuɗin kujeran take haka, saboda rumors da muke ji, surutai da muke ji ga jama'a na koki-koki, ana tunanin cewa zai kai miliyan kaza, zai kai 10, wanda yake kuma ba mu fata insha Allah ba zai kai ba. Saboda haka wanda ya faru, za mu tabbatar da nawa aka kashe ma kowane alhaji. Idan mun tabbatar da abin da aka kashe ma kowane alhaji daga bakin daukan shi kudin jirgin sa masaukin sa komai da komai su da akai an da riga an kare an tsaya na nawa ne canjin shi sora abin da ya sora masa zamu tabbatar da kuma an mai suwa malaji kayan sa saboda mu shirya ma aikin hajji na gaba na 2005
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura cewa yake yankin arewacin Najeriya na cikin halin kuncin da ake neman yi wa yankin fatafata
abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa yayi kamari musamman maganar tsaro ya kamata zamanto abinda ya damu kowa kuma kowa ya kamata ya nemi hanyoyi da za su samu mafita saboda al'ummarmu su samu sa'ida to abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne tattalin arziki ne zamantakewa ne rayuwa ne na haɗin kai duk za su samu kyakkyawan alƙibla ta yanda duk wanda yake dan arewa zai yi murna da farin ciki da alfahari da cewa shi dan arewa ne ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bai da addini kuma ko me kabilansa kuma idan za a ci gaba da yin haka to arewa hakan mu din kenan za mu je don mu samu yanda za mu samu nasara da ci gaba
jigajigan jam'iyyar APC irin su Muhammad Lirwan Bawo Coci kuwa cewa suke duk kokarin kwakulo masoyan da suka yi wa jam'iyyar APC a baya yanzu an bi Allah lata
ka san kowane allazi da na ta'amalin mu da ƴan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu Buhari ya mulki kasar nan ya dauko ƴan arewa ya basu mukamai da yawa ba wani abin da suka kulla ma arewaci yanzu in ka je Kano zaka ga Kano ana fada tsakanin Kwankwaso da Ganduje wannan fada ba alheri bane ana tada mu da fada ana sa mu da talauci
ku kai ruwa ku kai tsaki ku kawo gwamnati kuma ku zo kuna suka
saboda wa'en ba na iya sun shigo ƴan jari hujja
kana nufin lokacin da kuke tallako ba ku san da abubuwan da aka kunso ba
babu abin da muka sani lokacin da muka yi mu ne muke bi what akwati akwati muke biyan kudi na register wanda talaka ma an kaje kai mashi tallan jami'a ba shi da 200 da za a yi mu muka fitar da kudi a ajihun mu
kada fa wasu su ce dan ba sallame ku bane
wani sallama mu dinnan ƴan jami'a ne mu muka kafa ta
za ku bar jami'a kenan
ba magana za mu bar jami'a mu muka kawo jami'a
to ya za ku rinka soka
kuma in Allah ya yarda wanda suke neman su lalata jami'a in Allah ya duniya dan manzo sai Allah ya maganin su
game da tsananin tsadar rayuwa a Nigeria kuwa fitaccen malamin tarihi a Nigeria Professor Al-Qasim Abba ne yake cewa tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun riga sun kai bangon da ƴan Najeriya suka fusata.
Karin kuɗin mai daga naira 165 zuwa naira 1000 ƙara darajar dala tana canzawa naira 460 yanzu an mai da shi 1600. So in ka kashe darajar kuɗinka ba abin da zaka samu yanzu abin da zamu shigo da shi duk ya riga ya tsada sai an zo an ƙara kuɗin lantarki an ninka so 300 ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi yanzu fa cin abinci yana wahala ƙasar nan muna so a yi tattalin arziki yadda kuɗin abinci zai sauka in ba haka ba rayuwar nan zai kawo matsala
amma gwamnatin tana maganar wannan tsarin zai taimaka in an gama shan wahala sauki zai biyo baya
saboda me za su kawo fitina ba wani ne ya ƙara kuɗin mai ba wani ne ya zo ya ƙara kuɗin lantarki ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi ba kamar sun zo ka samu abu masifa ne ka ce kai kana neman magani kai ka kiro masifa da kanka sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa
professor kana hango haske a mafita
babu indai in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan
shi kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum malam Awwal Yakub baban yara cewa yake an dai riga an mai da talakan Najeriya karan farauta
na farko dai girma da arziki da kuma aiki na hankali ya tabbatar cewa ba zai yi a ce mahaifinka ne sarkin noma a garinku ko a unguwarku amma kuma ana tsadan koko a gidanku ba abu takaice Najeriya tana cikin kasashe masu arzikin man fetur dan haka nan a fahimtar mu ko ba ta da matatun ta ba sa aiki to za ta iya bada abinda ake ce ma aikatau na danyen man nan a tace don yayi amfani cikin gida muhimmin abin lura shine duk kasan da take cikin hayyacin tana lura da wasu abubuwa wanda suke da tasiri ga tsaron kasa wasu abubuwan na abinci ne wasu abubuwan na makamashi ne wasu abubuwan na sauran nau'o'i na ta'amuli Najeriya zaman lafiyar tana da alaka da farashin man fetur wanda al'umman kasa za su iya kuma wani abin luran shine waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka abinda Bahaushe yake ce musu kulle ne da rundu, amma lissafi na aikin hankali na gaskiya shine dan Najeriya ya cancanci ya samu mai a farashi mai sauki, kuma ma'aunin da ya kamata dan mu Najeriya ya sayi mai ba ma'aunin kasuwan duniya na mai bane.
Amma ai gwamnati tana magana irin narka kudin da take ne akan magana tallafawa dan mun ya sauki, shi sa ta zari hannu.
Su shugabannin da suka ce suna tallafawa kuma tallafin na ya musu nauyi, ai ba da kudin gado bane suke tallafa mana, da kudin mu ne. Saboda haka idan tallafa mana da samun mana da farashin nan mai sauki shine zai sa kwanciyar hankali musamman a yanayin da muke ciki na kalubalen tsaro, to ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa an yi shi.
Iyaka batutun da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya har zuwa ranar da za a ce babu saura kwata-kwata, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 959 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin dama da su ne sukan ji kahanta. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan murkushe dukkanin wata jita-jita. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau Juma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من إمام القرنين لا إنغو سنترا موسك أبنى الكيسون نبام نسيها عكيشين يمون لورا ينزو ترم مسيكو كلا كلا دسكي تبينا أكان حالي يمتانين tayyada lamurra na kaiga ana ganin mutun da ya gashi mutun ne amma sai a ga lamarin sa kaman dabba, to kun ga wannan na nuni kenan zuwa ga cewa mu tashi tsaye akan tarbiyyatar da ƴaƴanmu saboda mu canja irin jama'an da muke da su kafin mu bubar duniya izanto wadanda za su taso daga baya su mai mana su zama mutane na kwarai. Na farko a tarbiyyatar da imani yaro, yaro ya san kamar akwai Allah wanda za a mutu kuma a je a same shi, ya zanto shine wanda zai hukunci akan abin da mutum ya aikata a rayuwarsa duniya da ta wuce. Sa'adin na abar yaro ya san dabi'u kyawawa wanda ya kamata a tarbiyyatar da shi a kansu, ya san kariya ba kyau, cutar da mutum ba kyau, kowane irin cutarwa. Sa'adin girmama ainihin iyaye da makwabta. Sa'idin na kuma iyaye su rinka bayyana halaye na kwarai a gaban yaransu. Sa'idin na kuma su rinka boye munana ayyukansu, saboda idan mutum kana fakare shi ba za ka iya hana danka yin ƙarya ba, in kuma mutum kana shan taba ba za ka iya hana danka shan taba ba, haka ma idan mutum kana sata ba za ka hana danka sata ba, da dan abubuwan da ba su dace ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon saiwa akan ayyanmu, saboda Maliki sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa makiya yi ne kuma gobe kiyama za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiyo, don haka mun roƙon Allah ya ba mu ikon bin komai daidai kamar yadda watan addini ko shari'a ya nuna. Masha Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu
Allahu Allahu. To Allah ya saka da alkhairin sa. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma fa a takeice.
Mazaunar jihar Florida da ke Amurka na nazarin barnar da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Milton ta haddasa, wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa, ta haifar da guguwa da dama tare da haddasa katsewar wutar lantarki yayin da ta zo gabar teku. Mahaukaciyar guguwar Milton, wacce ta kasance mai ƙarfi baya ga guguwa mai zafi, ta kawo iska da ta yi barna a tsakiya da arewacin jihar Florida a ranar Alhamis, da ta lalata gidaje tare da hallaka akalla mutum biyar. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza da babban birnin kasar Lebanon sun kashe mutane da dama a ranar Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari. Jami'an lafiyar Falasina sun ce harin na Isra'ila ta sama kan wata makaranta a Gaza da ke zama mafaka ga mutane da suka rasa mahallansu, ya yi sanadin kashe akalla mutum 27. Isra'ila ta ce an kai harin ne kan mayaka a wata cibiyar bayar da umarni da ke cikin makarantar.
Masu raro baki da abin da ya sau ake nan a shirinmu na yanzu. Domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryenmu na baya sai azur shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ne ta ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.